This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Kungiyar Hamas ta ce tana nazari kan sabon tayin da Isra'ila ta yi mata na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza, yayin da Masar ke ƙara ƙaimi wajen ganin an kawo ƙarshen yakin da ɓangarorin biyu ke yi, wanda aka kwashe watanni ana gubza faɗa, a kuma kaucewa shirin Isra'ila na kai samame birnin Rafah da ke kudancin Gaza. Wani babban jami'in Hamas, Khalil Al-Hayya, bai faɗaɗa bayanai kan tayin ba, amma ya ce batun ya shafi buƙatar da Isra'ila ta miƙa musu. A farkon watan na Afrilu, masu shiga tsakani a yakin sun mai da hankali wajen ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta tsawon makonni shida, a kuma saki fararen hula da marasa lafiya 40, inda za a yi musayarsu da ɗaruruwan Falastinawa da ke gidajen yarin Isra'ila. Wannan sanarwa ta Hamas na zuwa ne sau'i bayan da wata babbar tawaga daga Masar ta kammala ziyararta a Isra'ila, inda aka tattauna sabuwar hanyar da za a bi dangane an kulla yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, a cewar wani jami'in Masar da ya nemi a sa kai sunansa. Babu dai cikakken bayanai da suka nuna cewa sabon tayin na Isra'ila na da wata alaka da ziyarar da tawagarta jami'an Masar suka kai a Isra'ilar. Hakan na faruwa ne yayin da rahotanni ke cewa mai yiwuwa Burtaniya za ta tura dakaranta don su kai kayan agaji a Gaza ta ƙaramar tashar jirgin ruwa da dakarun Amurka ke kan ginawa, kamar yadda wani rahoton BBC ya faɗa a ranar Asabar.
According to the report, the British government is considering deploying troops to drive the trucks that will carry aid.
Wakilar kamfanin dillancin labarai ta AP ta ce gwamnatin Burtaniya na duba yiwuwar tura dakaranta don su tuka motocin da za su kai kayayyakin agajin daga gabar teku zuwa cikin Gaza.
Here along a floating path to the shore.
Gwamnatin Burtaniya dai ta ki cewa uban kan wannan batu. Kuma rahoton na nuni da cewa ba a kammala yanke shawara kan hakan ba, yayin da batun ma bai kai ga teburin Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ba, a cewar rahoton na BBC wanda ya ruwaito wasu majiyoyi daga gwamnatin kasar. Rahoton ya bayyana ne bayan da wani babban jami'in sojin Amurka ya ce kasarsa ba za ta tura dakaranta cikin Gaza ba, amma wata kasa za ta tura mutanenta da za su kai kayayyakin agajin zuwa cikin Gaza. A gefe guda kuma, ɗalibai da ke zanga-zanga a kan yaƙin na Isra'ila da Hamas a jami'o'in Amurka, waɗanda wasansu har suka yi aron gama da 'yan sandan kwantar da tarzoma, sun sha alwashin ci gaba da gudanar da zanga-zangarsu, yayin da makarantu da dama suka yi allawade da shugabannin wasu jami'o'i da suka kira wa ɗaliban 'yan sanda don a kawar da su, yayin da ake ci gaba da tattaunawar neman sulhu a Jami'ar Columbia da ke New York tsakanin hukumomin makarantar da ɗalibai masu goyon bayan Falastinu da suka kafa tantunan zaman dirshan. Majalisar dattawan makarantar ta cimma matsaya a ranar Juma'a cewa a gudanar da bincike kan shugabancin jami'ar, wanda a makon da ya gabata ya gayyaci jami'an 'yan sanda don a kawar da ɗaliban, lamarin da ya kai ga yin aron gama tsakanin 'yan sanda da ɗalibai, inda har aka kama sama da mutum 100. Kodayake jami'ar ta saka wa'adin kawar da tantunan da ɗaliban suka kafa, amma makarantar ta tura wa ɗalibai sakonnin email inda take cewa hakan zai ƙara ta'azzara lamarin, tana mai fatan za a kai ga samun maslaha kan takaddamar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu makamai masu linzami da Rasha ta harba cikin Ukraine a ranar Asabar sun faɗa akan wasu tashoshin wutar lantarki da ke tsakiya da yammacin ƙasar, lamarin da ya ƙara dagula al'amuran ƙasar ta Ukraine, wacce dama take fama da matsalar wutar lantarki, yayin da ƙasar ke fuskantar ƙarancin makaman kare har-haren sama duk da nasarar samun tallafin sojin Amurka. Harin wanda aka kai da makamai masu linzami kirar ballistics shine na hudu mafi girma da Rasha ta kai ƙasar tun daga ranar 22 ga watan Maris ɗin da ya gabata.
We urgently need Patriot systems and missiles for them.
Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine kenan yake cewa muna buƙatar makaman kariya da kuma na linzami cikin gaggawa. Waɗannan makamai da su ne za a kare rayukan jama'a a yanzu nan.
Can and should save lives right now.
Masu ayyukan ceto sun yi ta faɗi tashin ganin sun kashe gobarar da ta tashi a tashoshin wutar lantarkin waɗanda suke yankunan Lviv da Ivano-Frankivsk, yankunan da suke da iyaka da ƙasashen Poland da Romania, waɗanda mambobi ne a ƙungiyar tsaro ta NATO a cewar jami'ai. Wata makwacin guguwa da ta ratsa yankin Omaha da ke jihar Nebraska a nan Amurka a ƙarshen makon nan ta lalata gidaje da kayayyakin more rayuwa da dama. Rotunan farko sun ce mutane sun ji raunuka amma babu wanda ya rasa ransa. Jiya ta Nebraska ta sha fuskantar irin wannan ibtila'i, amma wannan da ya faru a ƙarshen makon nan shi ne mafi muni wanda ya ratsa ta arewa maso yammacin birnin na Omaha mai mazauna kusan 485,000. ‘Yan sanda sun ce ɗaruruwan gidaje sun lalace mafi akasari a yankin Elkhorn da ke yammacin birnin. Ma'aikatan kashe gobara sun yi ta bi gida-gida suna taimakawa mutanen da suka makale a gidajensu. A wata sabuwar unguwa da aka gina, an ga yadda guguwar ta lalata manya-manyan gidaje ciki har da wanda guguwar ta shafe shi baki ɗaya. Yanzu kuma sai fagen wasanni. Burin Liverpool na ganin ta lashe kofin gasar Premier na bana ya ƙara dishewa bayan da ta tashi da ci 2-2 da West Ham a wasan da suka buga a ranar Asabar. Yanzu haka ƙungiyar ta Liverpool tana dingisawa dangannin ta kai gaci, yayin da kocin ta Jurgen Klopp ke shirin barin ƙungiyar a ƙarshen wannan kakar wasa. Liverpool dai ta yi nasara a wasa ɗaya ne tak cikin wasanni biyar da ta buga a baya-bayan nan. Wannan kunnen doki da ƙungiyar ta yi da West Ham ya sa yanzu tana zaune a matsayi na uku a teburin gasar ta Premier. Wani abu da ya ƙara fito da matsalar cikin gida da ƙungiyar take fuskanta shi ne musayar kalamai da aka yi tsakanin Mohamed Salah da kocinsa Klopp. Lamarin da sai da ɗan wasa Darwin Nunes ya shiga tsakani a daidai lokacin da ake shirin yin canjin 'yan wasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, cin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdullahi, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu duba batun cin zarafi da yadda amfani da kafofin yanar gizo ke taimakawa wajen jawo hankulan masu faɗa aji, kasancewar yadda aka yi ca da wani faifan bidiyo da aka yi ta yadawa a kafofin sada zumunta, inda aka ga wata ɗaliba tana cin zarafin ƴar ajinta tare da goyon bayan wasu ƙawayenta da ke aji ɗaya su ma. A bisa bayanai daga dandalin Wikipedia, cin zarafi na nufin amfani da ƙarfi, tilastawa, muggan kalamai, zagi, duka, barazana ko tsoratarwa daga mutum ɗaya ko wasu mutane, musamman ga wanda ake ganin yana da rauni ko ba shi da ƙarfin mayar da abin da aka yi masa. Baya ga wannan shimfiɗa, bari mu fara duba inda matsalar take daga bakin wani matashi.
Sunana Abdulhalim Abdullahi Al-Jamawi. Ni na fi ganin yara su koya cin zarafi ya ta'allaka ne tsakanin wuri uku, ko dai kafafin sada zumunta, ko da ko makaranta, saboda rayuwarsu gaba daya mafi yawan lokutan su yakan dauku ne tsakanin waɗannan wuri uku. Kullun suna gida, daga gida in za su fita makaranta za su any other place da za su je bi wuce su je su dan yi minti kaza awa kaza su dawo. Makaranta ne wani zai je daga 8 zuwa 2, wani zuwa 4, wani zuwa 5 da rabi, wani zuwa 6. Gida kuma nan zai kwana, sai kuma kafafin sada zumunta tunda kullun suna tare da wayoyin su. So nan ne inda ya kamata iyaye su saka hankali, ne yaran shi suke koya. Wasu sukan koya ne daga prefects, ana ba da shugabanci tun ina karami naga an ba wani prefect yanda yake mana ana gani kowa yana tsoron wani kuma ko malamai ba su mai magana ni ma in naje zan yi haka wasu kuma daga kafafin sada zumunta ne wani kuma daga gida ne a tsakanin iyayen probably akwai bullying tsakanin siblings din inda kai babba ne kai yanda kaga dama ma kanana so su ma sun koya za su yi mana kasar su so dole ne sai mun tashi mun duba tsakanin wurare uku nan
sai kuma bayani daga bakin kwararriya
sunana da tawa babara kwararriya wajen ilimin yara matakin farko da kuma wajen fahimtar yadda kwakwalwar yara ke tafiya a wajen samun ingancin rayuwa to gaskiya wannan cin zali a tsakanin yara gara ma kowa ya bude kunnuwan sa ya ji abu ne wanda yake da asali daga yaro ko a cikin al'umma kada mu yi hasashe akan cewa ai talabijin ce ai yanar gizo ce ta bata yaro ba lallai ba akwai abubuwa a kwakwalwa guda uku da muka sha bayani mu wanda muke zurfin bincike akan yadda kwakwal yaro take tasiri akan sa turance akwai kwakwalwa wadda idan yaro akan ta yake tafiyar da rayuwa da ake kira executive functioning yana iya tantance gaskiya da ƙarya yana iya zaba abu mai kyau ya bar mara kyau wajen wato amfani da abun akan rayuwarsa akwai kuma kwakwalwa na bangare na biyu wanda anan wannan cin zali yake samun tasiri wato shine a survival state wannan bangare na kwakwalwa ya samu asali ne daga yara waɗanda ba sa samun kulawa daga gurin iyayensu kafin ma su zo mawar shiga makaranta ko koyan wani abu a talabijin akasari yara a gidansu iyaye ba sa jin su a jiki su sa tattalin wannan guri na kwakwalwa ya ginu su tsallake daga wannan karkashin kwakwalwa da baya tasiri in banda kawai yaro yana ganin sai yayi ci zarafi ko yayi wani abu mara kyau sannan ya ji dadin rayuwa ko kuma ya samu shiga a al'umma wani zaki ga yaron a gidansu yake ganin ubansa ko uwarsa suna cin zarafin juna ko kuma shi kansa a gida ake tsangwamarsa ba a lura da wannan yaro ya je makaranta sai ki ga akan wanda ya ga cewa yana da raunin kuzari a jiki ya iya rama abu
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu kuma bari mu koma ga malama Hawwa Babura shin zaki iya bada misalin inda yara ke koyar dabi'ar cin zarafi
ba fa lalle wai a cikin sa'annu bane suke tsangwamar juna malamai ma suna iya cin zalin yaro ta kalamai marasa dadi zagi muzantawa kiga yaro ya zama a cikin wani irin matsayi na damuwa sai kuma ya dauka wannan damuwar tasa sai ya je ya kwafa akan wani wanda yake ganin zai iya cin zarafin sa akwai din inda yara suke koyan dabi'u marasa kyau a talabijin a kafofin sada zumunta amma akasari wasu yaran ma ba su san kafofin sada zumunta ba ba su da waya
ita ma fitacciyar yar jarida Dr. Shafi Bello ta ce
kamun ayi maganan abu yana da kyau a san yaya tushen sa wannan cin zarafi ko cin mutunci wato bully ba sabuwar abu bane an fara ta tun lokacin kakanninmu in aka ma tambaye ni yana nan jiki ne da mutum kowaye yana da shi amma bambanci shine idan aka sokane ka yaya zaka ansa wato a turanci ake ce yaya reaction ɗinka abinda ke bambanta cin zarafi mutum da wanda ya ji fushi amma kuma yayi amfani da hikima a nuna rashin jin dadin sa ko ina a duniya dai wannan abin matsala ne bambancin kai shine zaka duba a wani gari yana yawa yafi wani gari domin mutane sun gane yadda za su ba ma juna girma sun gane yadda ake hikima idan ko sabani ya shiga tsakanin kai da wani kuma wannan abun eh da gaskiya cewa yana farawa a gida zaka ga yaranka suna yi tsakanin juna sai ka kwabe su ka ja musu kunne amma ka kwabe su ka ja musu kunne bai isa ba sai ne ka nuna mishi ga yadda zaka yi idan abu aka yi same ka domin yadda kai da yaranka a gida haka zai fita yayi da yaran wasu a waje
daga karshe bari mu ji kiran da bakin mu za su yi akan mafita ga matsalar cin zarafi ga iyaye malamai da kuma gwamnati
ina kira ga malaman makarantu da su dage akan lura da mu'amalolin yara da kuma yi musu wa'azi ko sanarwa akan tsangwama ga shi me yi daga shi kuma wanda ake yi wa amma musamman kira na ga iyaye akan su daina horar ƴaƴansu in sun zo musu da abu ya zama na iyaye sun zama su ne abokan ƴaƴansu na fari
sunana Dr. Shafi Bello to a takeice dai ko dai za a yi social media campaign ko dai za a yi physical campaign wato za a je gidajen mutane takun shine idan matsala ya same ka abin yi shine ka samu mafita mai mahimmanci da ke kunshi da hikima, yadda a karshe dai abinda za mu yi zai kawo cigaba.
Kowane iyaye ya gaya gidanshi yake, ya makarantar da ya kai ayyanshi yake, ya kuma abubuwan da suke dubawa a kafafen sada zumunta, yanda za su yi kuma su gyara su tabbatar komai bayan suna dudubawa, shine su yi kokarin cewa suna da free cycle wanda za su zo su zauna tare da ayyansu. Sometimes sai mun tuba ma a gida ba, a je a zauna kawai da yaran, ka ba su dama su yi magana, kai ka ba da naka labarin, shi ma yaron sai budu baki ne ce wallahi ni da nake makaranta ni ma kaza kaza. In kaga abu irin wannan tun wuri a dan mataki
madalla, wannan rahoton bincike yayi nuni da cewa girman kai da bacin rai na iya zama dalilai na cin zarafi. To masu sauraro, gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya, bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Bangaren lafiya bangare ne da ke da matukar muhimmanci wajen inganta da kuma bunkasa rayuwar al'umma domin ci gaban kasa. Wannan yasa gwamnatin Najeriya ke tafadi tashi da kuma tsare-tsare domin ganin cewa an bunkasa harkar lafiya a kasar. Daga cikin waɗannan tsare-tsare akwai samar da lafiya na bai daya, wato universal health coverage, da kuma samar da ingantattun magunguna da sauransu. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alifati, inda ya fara da yi mana bayani kan inda aka kwana a batun samar da lafiya na bai daya.
Gwamnatin tarayya a ƙarshen shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu tana da kudiri na kokarta wajen samar da lafiya na bai daya, wato universal health coverage, farawa da harkar lafiya na mataki na farko, primary health care, wanda akwai centers, wato asibitocin shakatafi da yawa sun kai 8,000 a Najeriya, wanda muke kokarin yanzu a ba su dama ta hanyar kudade da za a tura musu, yanda ma'aikata za su samu daman aiki da magungunan da kayan aikin, sannan kuma daga nan zuwa shekara uku a bunƙasa su kai 2017. Wannan shine kudirin da shugaban ƙasa ya bayyanar a watan Disamba na shekara 2023. Wannan ɗaya kenan daga cikin take-take da aka ɗauka. Na biyu shine farfaɗo da ilmantarwa wa ma'aikatan aiki, wato na can mataki na farko, wato frontline health workers. Shirye-shiryen da muke ta yi kenan na wata da watanni yanzu, za a zo a yi launching ɗin su. Muna sa aniyan ma'aikatan lafiya na frontline, wato na mataki na farko, 120 a cikin shekara uku, ya zamanto an ƙara musu tuni akan ilmantarwansu yanda su kula da al'umma. Sannan da tsare-tsare na kawo magunguna domin a fara samun sauki, domin akwai jama'a da suke wahala domin neman kuɗin magani, ya zamanto da matsala. To banda wannan akwai abin da ake kira vulnerable groups fund. Wannan tsari ne na hukumar insurance na ƙasa, National Health Insurance Authority, wanda gwamnatin tarayya take bada bangaren kuɗaɗenta domin a biya wannan premium ɗin, wato wanda ba su da ƙarfi su samu daman samun magani ba tare da sun biya kuɗi masu yawa a asibitoci ba. To wannan shi ma shi a cikin shirye-shiryen da gwamnatin tarayya take yi ƙarshen shi shugaban ƙasa. Wahalhalun da ake ciki a ƙasarmu, mun san cewa abubuwa suna da wahala a yanzu, kuma shugaban ƙasa yana sanar da shi duk ƙoƙarin da muke yi neman mafita ne. Bayan wahala akwai sauƙi. To wannan wahalhalu da suke ƙasarmu, muna ganin cewa da taimakon da gwamnati ke shiryawa, taimakon Ubangiji, za a samu mafita idan mutane suka yi haƙuri har wannan shirye-shiryen da gwamnati tsara su fara bayyanuwa. Amma a yanzu haka akwai mata wanda suke samun kulawa a na mataki na farko wajen antenatal care kusan 200 a kowane wata. Akwai wanda suke samun kulawa wajen aihuwa a asibitocin mataki na farko da kulluma wanda gwamnatin tarayya take bayarwa. Akwai ma'aikata na lafiya da likitoci da ungozomi da nurses wajen 2,500 wanda aka ɗauke su a asibitoci na mataki na farko ta hanyar hukuma na kulawa da lafiya na mataki na farko. Wannan ina magana ne duk faɗin Najeriya, amma farawa aka yi kuma warwarewar harkar lafiyar Najeriya ba yau ya fara ba, ba ƙarƙashin wani gwamnati ya fara ba, ya fi shekara da shekaru abubuwa suna taɓarɓarewa. Yanzu ne abu tura ta kai bango, amma gwamnati nan ta shugaba Tinubu ta ya kashin ƙoƙarinta kuma tana kai, kuma ba za ta daina ba, za ta ci gaba. Kuma kamar yadda kowa ya sani, gwamnatoci na jihohi 36 sun zo mun rattaba hannu a watan Disamba da ya wuce a nan Abuja na health sector renewal, inda suka sa hannu cewa za su yi abin da gwamnati tarayya take yi, to su ma za su yi nasu ƙoƙarin, za su ƙara ba da dama da kuma sa kuɗaɗe na jihohinsu domin a tabbatar da an bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko. Zai ɗauki lokaci kafin a ce ko ina da ko ina, ko ne lungu da saƙon Najeriya an samu wannan abin. Amma dai an fara, kuma kiranmu shi ne su ma jihohinsu ci gaba da tallafawa, sannan kuma al'umma da su ma'aikatan lafiyan su ma su yi su dubi yanayin da al'umma take ciki, su ma su taimaka su ci gaba da kulawa da jama'a, da mata masu juna biyu, da mutane masu neman rigakafi, da wanda ba su da lafiya, a samu dai a wuce wannan lokaci kafin sauƙin ya zamanto ya faɗaɗa.
To mai girma minista, kwanan nan an samu ɓullar cuta a wani lokacin sai a ce strange disease, wato cutar da ba a san ma menene ba, kuma hakan ya faru a jihohi kamar Sokoto da Kaduna. Shin me ke faruwa ne, ganin cewa akwai hukumomin da ke kula da kuma kare yaduwar cutuka a ƙasar?
To annoba ba sabon abu bane, yakan faru yawanci annobobin da suke aukuwa yanzu sun ma ragu. In za a iya tunawa kwanakin baya, ai annoban ciwon sankarau ne ake samu ya kashe mutane da yawa. To amma domin an yi rigakafi kuma Allah ya kiyaye, yanzu wannan annoban ta ragu. Kaɗan ne kawai ake jin labarinta, kamar a jihar Yobe da jihar Adamawa da sauransu. Wannan abin da ta bullo a asibitin 44 ba sabuwar cuta ba ce, cutar lassafi ba ce, lassa kuma ƙwayan cuta ne wanda ya fi shekara 50-60 da aka gano shi a arewa maso gabashin Najeriya a garin Lassa, wanda beraye da suke zuwa kusa da gidajen mutane su suke gurɓata abinci ko ruwa, inda in mutane sun sha, idan ɓera ko ya yi sa baki ko kuma an yi fitsari a kai, aka zo kuma aka ci abinci a kai, to sai a samu kamu da wannan cuta. Mutane ko ba su fahimci wannan ba, saboda haka sai a baza abinci ko a bar abinci a buɗe, tunda wannan ɓerayen su suke kawo wannan cutar. Amma abin da gwamnatin tarayya take yi shi ne tabbatar da faɗakarwa da jama'a, tabbatar da cewa akwai kaya na kare ma'aikatan lafiya domin cutar tana yaduwa ta taba su, sannan kuma akwai magani da ake bayarwa, ribavirin, in an san mutum yana da shi, tunda zazzabi ne mai tsanani, akwai magani da muka tura a isurjin da wannan abin ya auku, yanda za a rage rasa rayuwa idan mutum ya ma samu da wannan cuta din. Fatan mu shine cewa nan da ba da jimawa ba za a samu rigakafi na cutar lassa, kuma mun yi kwamiti da za su fara bincike akan kawo rigakafi na cutar lassa, amma har yanzu ba a kammala wannan ba. Tsare-tsaren ake yi nan da lokacin, Allah ya sa an samu wannan rigakafi, muna ga za a kai ga lokacin da watakila yawanci mutane za su samu rigakafin ba ma sai su samu wannan cuta ba. Amma kafin nan dole mutane a hankalta, a kula da abinci, a kula da tsaftace muhalli, yanda beraye da suke kawo wannan cutar su ya shigo da ita cikin al'umma, ba su samu kusanci da abinci ko ruwa ba. A riƙa rufe abinci a gida, a riƙa kulawa da tsaftace muhalli, yanda wannan cutar ba ta saurin yaduwa ba.
To mai girma minista, akwai wasu kuɗaɗe wanda ɓangaren lafiya ya samu a wannan gwamnatin, shin waɗannan kuɗaɗen na menene?
Cikin tsarinmu na bunƙasar harkar lafiya na mataki na farko, primary health care yana shine ginshiƙi na wannan tsarin, kuma bunƙasa ta dole sai da dama da gwamnati ta sa kuɗinta. To wannan kuɗi naira biliyan 50 da muka ajiye, wanda za mu tura shi wa jihohi a watan March, zai je ne ga asibitoci na shakatafi 8,800 a duk faɗin Najeriya. Kowanne za a ba su daga cikin wannan, kuma idan suka samu za mu zuba ido ya zamanto an yi amfani da wannan kuɗi ɗin domin taimakawa ma'aikatan lafiya da suke wurin da magunguna da jama'a za su amfana da shi, da kuma gyare-gyare na wannan asibitocin, da kuma sa ido akan cewa kada a yi wani abu da wannan kuɗi wanda ba shi ne dalilin da ya sa gwamnati sa ba. Sannan kuma kiranmu ga jiwon shi ne, in gwamnati ba da wannan nata, su ma kuma su ba da nasu kashi 25% na abin da suka samu nasu gudumawan, tunda harkar lafiya ya buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi duk su haɗa hannu. Banda wannan biliyan 50 ɗin wanda za mu yi wannan a kwata ɗaya ne, a sauran kwata da za a yi a wannan shekara akwai fiye da biliyan 100 kuma wanda zai ma za a kai shi ga wannan hanya, tare da kuma tallafi da muka samu daga masu kawo gudumawa a kasar mu domin mu cimma burinmu na bunƙasa harkar lafiya na matakin gida farko. To duk yadda muke so, duk yadda shugaban kasa yake so gyara harkar lafiya, dole sai ma'aikatan lafiya wanda kuma hakkin asibitocin da yake kansu sun yi tsayin daka tabbatar da cewa wannan kuɗaɗen an ba su su yi amfani da shi yadda ya kamata, domin in ba su yi ba jama'a ba su ga amfani shi ba. So mu dai za mu yi namu ɓangare, amma kuma muna kira ga su kuma idan an ba da wannan dukiyar al'umman su tsaya a kai su ga cewa an yi amfani da shi yadda al'umma za su amfana.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa, inda ministan lafiya na Najeriya zai ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ake ɗauka game da tsadar magunguna a ƙasar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Na kwana mu uwana, sunana Pastor Danla Dijeji. Nasiha da zan ba ma Iglesia ko jama'an al'ummai gaba daya shine, da wannan karon da muna ciki, nasiha da zan ba mutane ita ce, bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta, ga ma ba wani mai iko sai dai yardar mai duka. Mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan. Masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci, domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari, sai dai ga masu mugun aiki. Kana so kada ka ji tsoron mahukunci, to sai ka yi nagarta, sai kuwa ya yabe ka, domin shi ba wa mai duka ne don kyautata zamanka. Amma in kai mai mugun aiki ne, to ka ji tsoro, don ba a banza yake rike da takobi ba, ai shi bawa ne na mai duka, mai sakawa mugun da fushi. Saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba, amma domin lamirin kuma. Shi ne ma ya sa kuke biyan haraji, don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka, suna kuma yin wannan aiki a koyaushe. Ku ba wa kowa hukuncinsa, masu haraji harajinsu, masu karɓan kuɗin fito kuɗinsu na fito, waɗanda suke cancanci ladabi ladabi, waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa. Kada hakkin kowa ya zauna a kanku, sai dai na kaunar juna, domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan. Nasiyan da zan bawa mutane kenan a Iglesia na, bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta, ga ma ba wani mai iko sai da yardar Allah. Mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Na zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.